Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkanku da sabuwar Ali Mustafa Sokoke gada ku daga Washington. Maganar wayar tarhon da aka yi tsakanin shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump da kuma shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta kare fannoni da dama na manufar diplomasiya ta ita Amurka din. Sannan ta bata wa gwamnatin China rai, amma kuma manyan kusoshin jam'iyyar Republican ta shi Donald Trump din sun fito karar suna bayyana goyon bayan su ga wannan zantawar da yayi. Dan majalisar dattawan Amurka Ted Cruz ya ce ya kwanda ciya ga Donald Trump yana magana da shugaban Taiwan din maimakon ya ganshi yana magana da shugabanni irin su shugaban Cuba Raul Castro ko kuma shugaban Hassan Rouhani na Iran. Ga alama shi Ted Cruz wanda ya yi takara da Trump a zaben fitar da gwani na jam'iyyarsa ta Republicans kuma Trump ne ya kada shi yana ara shi ne ga shugaban Amurka na yanzu Barack Obama wanda ya sha magantawa da su wancan shugabannin guda biyu na Cuba da Iran. Sauran gigan 'yan jam'iyyar Republican da suka yaba da shi wannan matakin da Trump ya dauka sun hada da Senator Tom Cotton dan majalisar dattawa daga jihar Arkansas da kuma Matt Salmon dan majalisar wakilai daga jihar Arizona. Tun jiya da China ta shigar da kukanta na nuna bacin rai da kuma wato na ganin an yi wannan tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shi Trump da shugabar ta Taiwan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi fatan cewa wannan zantawar ta waya ba za ta bata dangantakar da ke tsakanin waɗannan ƙasashen nasu guda biyu ba. China dai tana yi wa Taiwan kallon wani ɓangare nata ne na ƙasarta, yayin da Taiwan kuma take ɗaukar kanta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Kwamandojin mayakan 'yan tawayen Siriya da ke cikin garin na Aleppo kuma da aka share shekaru hudu ana tafka yaƙi a kansa tsakaninsu da gwamnatin ƙasar Sham ɗin sun sanar da Rasha cewa su fa in ma kowa ya fi ciya bar wannan garin su ba sa da niyyar su fita su je ko ina. Kwamandan mayakan 'yan tawayen Zakariya Malhifji ya ce ya tuntuɓi mayakan nasa kuma sun tabbatar mishi da cewa ba inda za su je. Yana magana ne daga ƙasar Turkiya inda ake wata ganawa tsakanin wasu manyan shugabannin 'yan tawaye da shugaban ƙasar Rasha akan wannan batun rikicin na Aleppo. Malhifji ya ce ba sa da wata matsala na su kyale fararen hula da ke cikin Aleppo din su fice su bar garin, to amma su kan suna nan daram zaune abinsu a ciki. Kwamandojin 'yan tawayen dai sun ɗauki wannan matsayi ne sa'o'i kaɗan bayan da suka ji ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov yana cewa Rasha ta kimtsa domin ta fara tattauna da Amurka akan abin da ya kira matakin da za a ɗauka nan gaba domin a tabbatar da janyewar mayakan 'yan tawaye daga gabacin birnin Aleppo. Shi ma Lavrov ɗin ya nashi kalamin ne bayan ganawar da ya kammala da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a birnin Rome shekaran jiya Juma'a. A cikin wannan makon ne sassan biyu za a sake haɗuwa a Geneva su ci gaba da tattauna tasu kan wannan al'amari. A halin yanzu kuma shi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry din ya jinjina wa ƙasar Gambia da al'ummarta da kuma musamman sabon shugaban da ta zaba Adama Barrow wanda ya lashe zaben demokuraɗiyya zallanta na farko da aka taɓa gudanarwa a ƙasar, abinda Kerry ya kira da cewa ya saka ita Gambia yanzu a cikin wani sabon ƙarni na siyasa sabuwa. Barrow dai ya kare shugaba Yahaya Jammeh ne wanda ya share shekaru 22 cire na mulkin Gambia bayan zaben da aka gudanar a ranar Alhamis da ta gabata, wanda kuma bayan da aka bada sakamako ne shi Jammeh ɗin ya fito da kansa ya amsa cewa lalle ya sha kayi kuma ya alƙawarin miƙa ragaman mulki salon adin ba wata jayayya. Wannan ma yasa Kerry ya yaba shi Jammeh ɗin da kuma hukumar zaɓe kan wannan nasarar da aka samu. A cikin sakamakon da aka bada a ranar Juma'a, hukumar zaben Gambia ta ce Adama Barrow ya yi nasara ne bayan da ya sami jimillar ƙuri'u 1,063 ko kashi 45 cikin 100 na ɗaukacin dukkan ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi shugaba Jammeh kuma ya ƙarƙare da ƙuri'u 1,012 ko kuma kashi 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa ɗin. Dan takara na uku Mama Kande ya sami kashi 17 na ƙuri'un ne. Shi dai Barrow ɗan shekaru 51 da yahuwa ya tsaya ne a matsayin ɗan takarar jam'iyyu 7 na 'yan adawa da suka haɗe suka gabatar da shi. Jami kuma wanda shi ma shekarunsa 51 ne da haihuwa ya zama shugaban Gambia ne a shekarar 1994 bayan juyin mulkin da yi. Sau hudu yana lashe zaɓuɓɓuka daban-daban da aka gudanar a ƙasar a baya, sai dai masana sun ce ba ɗayansu da aka yi cikin adalci ko walwala. To jama'a, kuna jin labaran duniya ne daga Washington a sashen Hausa na murar Amurka. Ministan harkokin wajen Iran Javad Muhammad Zarif ya yi Allah wadai da wani shirin doka da aka gabatar a Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan mako, inda aka nemi a tsawaita takunkumin da aka kakaba wa ƙasar tashi. Ministan ya gaya wa tashar rediyon da talabijin ta RIP ta can Iran cewa ɗaukar wannan matakin yana nuna duniya irin rashin amincin dogaro da gwamnatin Amurka. A ranar Alhamisin da ta gabata, Majalisar Dattawan Amurka ta jefa ƙuri'ar amincewa da ƙara tsawon wa'adin wannan takunkumin da wasu ƙarin shekaru goma nan gaba, abinda ya samu yin ƙusoshin gwamnatin ta Iran suka yauca, suna zargin Amurka da laifin cewa ta saba wa ƙa'idoji da sharuɗan da ke ƙunshi a cikin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka ƙulla a bara akan maganar shirin makamashin nukiliya na ita a ƙasar ta Iran. Rayukan shugabannin Iran ɗin sun ɓaci ne domin suna ganin ita wannan matakin tsawaita takunkumin ya saba ita wannan yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya guda shida da suka haɗa da ita Amurka ɗin akan ƙayyade shirin ƙera makaman nukiliya na Iran. Ga wasu tsohon shugaban Cuba Fidel Castro, wacce aka ƙona, ta iso birnin San Shago a yau Lahadi, kuma za a bizne ta a wannan birnin, wanda daga cikinsa ne marigayin ya fara aƙidarsa ta juyin juya hali tun shekarar 1953, wato kamar shekaru 63 da suka shige. Tukar gawar, wacce aka share kwanaki uku ana tafiya da ita cikin ayarin mutuncin soja, ta sami gagarumin targo a kan hanya daga dubban mutanen da suka yi layi a bakin titunan birane da ƙauyuka yayin da take wucewa domin su nuna alhininsu a kan mutuwar wannan gwarzon nasu. Ana sa ran cewa da shugabannin ƙasashen duniya da dama za su yi kwamba a birnin na San Shago domin halartar jana'izar da za a yi a yau, cikinsu har da shugaban Venezuela Nicolas Maduro da kuma shahararren tsohon tauraron ƙwallon ƙafan nan na duniya Diego Maradona. Sauran shugabannin ƙasashen da za a yi didiman nan tare da su za su haɗa da shugaba Daniel Ortega na Nicaragua da shugaba Evo Morales na Bolivia da kuma tsofaffin shugabanni biyu na ƙasar Brazil, wato Inacio Lula da Silva da kuma Dilma Rousseff. A halin yanzu kuma ana sa ran cewa shugaban na Cuba na yanzu fa kuma ƙanin marigayin, wato Raul Castro, wanda shi ma tun shekarar 2008 ya gaji wannan nasa, zai ci gaba da mulkin Cuba, sai dai kuma ba a san abin da zai faru ba idan Raul ɗin ya sauka a shekarar 2018 kamar yadda ya ce zai yi. A Koriya ta Kudu kuma jam'iyyun adawa sun gabatar da wani sabon shirin doka da ke bayyana bukatar a yi sauri a tsege shugabar wannan ƙasa Park Geun-hye. A jiya Asabar ne aka gabatar da wannan shiri na dokar a daidai lokacin da dubban mutanen ƙasar suka yi cinjim a garuruwa daban-daban na ƙasar, suna zanga-zangar nuna wa shugabar kyama da kuma neman cewa a sauri a cire ta. Asabar ɗin ta jiya ma ita ce Asabar ta shida da kowane mako ake shirin irin wannan gangamin na neman a tsige wannan shugaba. Wannan shirin dokar da aka gabatar yana da goyon bayan wakilai 171 daga cikin wakilai 300 na Majalisar Dokokin Koriya ta Kudu ɗin. Ranar Juma'a mai zuwan Allah ya kaimu za a gabatar da shirin dokar domin a jefa ƙuri'a a kansa. Sai dai kuma 'yan adawar suna buƙatar samun goyon bayan aƙalla membobi 28 na jam'iyyar da ke mulki kafin su cimma biyan buƙatarsu na samun goyon bayan kashi 2/3 na 'yan majalisar domin a tsige ta ɗin. Har zuwa yanzu kuma ba tabbas na ko 'yan adawan za su samu wannan goyon bayan daga jam'iyyar ta ita shugaba Park. Shugaba Park dai da kanta ta yi ta yin cewa a ƙyale ta ta yi murabus mana. Amma 'yan adawa sun ce wannan wani siddabari ne take son ta yi domin ta nemar wa kanta ƙarin lokaci na neman mafita. Su kuma 'yan jam'iyyar ta so suke shugabar ta yi saukar ganin dama a watan Afrilun shekara mai zuwa, abinda zai ba da damar nemo wani sabon ɗan takara wanda zai tsaya musu a zaben shugaban ƙasar da za a yi in Allah ya kai mu a watan Yuni mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin na yau za mu yi waiwaye ne akan zaben jihar Ondo wanda aka kammala cikin satin ta gabata. Kana mu ji abin da ya sa tun da gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin jami'ar APC ta kafa mulki yau shekaru biyu kenan bata gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba. To idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku kwanan nan mun kawo muku batun zaben na jihar Ondo. To yanzu dai zabe an yi an gama kuma har an bayyana wanda ya lashe zabe kuma wakilin sashin Hausa Hassan Umar Tambol na cikin sahun yan jaridan da suka ga yadda wannan zabe ya gudana mun yi waiwaye ne akan wannan zabe domin ko na tattauna da Hassan Umar Tambol ne inda na fara tambayan sa ko akwai abin da zai ce ya bambanta wannan zaben na jihar Ondo da sauran ire-irensa da suka gabata.
Ke an ka duba wato wasu zaɓuɓɓuka da aka yi na gwamnoni da wuya ka ga gwamnoni da yawa da suka taso daga arewacin Najeriya suka zo nan kudancin Najeriya to irin wannan ne ta Ondo domin an yi zaɓe a nan jihar Oyo amma gwamnoni da suka zo daga arewacin Najeriya kuma daga gabashin Najeriya ba su kai yawan waɗanda suka zo nan jihar Ondo ba domin kusan in ce gwamnonin arewa wato kamar sun kai guda shida ko kuma bakwai kama da fara yin yakin neman zaɓe har zuwa tsare-tsare yadda za a yi wannan zaɓe. To kaga wannan akwai bambanci da wato zaɓen da aka gudanar a nan jihar Oyo da kuma wanda an kai nan a jihar Ondo saboda wannan ya ɗauki hankalin mutane da ya sannan kada ka manta Alhaji Ladan wannan zaɓen na jihar Ondo kamar zakaran gwadin dafi ne ga wato ita jam'iyyar APC da kuma shugabanta na ƙasa Olegun da kuma wato in ce ubangidanta irin su Bola Tinubu kai har da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari domin da a ce ba a ci nasara ba ga wannan zaɓe to a gaskiya wato zai zama wani nakasi ga jam'iyya da kuma wasu ko kuma in ce da shugabanta a Najeriya.
To ya ka ga tsarin zaben kasancewa cikin tsanaki sannan kuma da matakan tsaro.
To zaɓe kan an daɗe ba a yi zaɓe da jama'a suka gamsu da shi ba wato ta fannin tsarin irin wannan. Misali wato lokacin da an ka zo za a yi zaɓe tun safe kimanin ƙarfe 8 na safe za a gama lamban zaɓe da turawan zaɓe wato sun zo rumfunan zaɓe sun aje kayayyakin aiki su kuma ga jama'a nan sun yi tururuwa sun shiga layi sannan mutane sun fito sosai fiye da yadda wato ba a ma tsammani. Ni ina ganin zaɓe a nan jihohin kudu maso yammacin Najeriya ba taɓa ganin inda jama'a suka fito da yawa ba a irin wannan zaɓen sannan tsarin da hukumar zaɓen Najeriya INEC ta yi to da yawa ya gamsar da kowa da kowa kamar irin ka zo a bincika sunanka a tantance ka kuma nan take haka ƙuri'a ka ciyar ka ba sai ka zo an tantance ka ba sannan ka koma gida a baka lokaci sannan ka sake dawowa ka shiga wani layi sannan ka kaɗa ƙuri'a a wannan karon ka zo a tantance ka zo ka kaɗa ƙuri'a ka tafi da kani nan take mutane ba bata lokaci ba wani wahalwa kuma a da yawa sun nuna wannan to gaskiya sun gamsu sannan da yawa sun ma kira ga hukumar zaɓen Najeriya da ci gaba da irin wannan tsarin domin sauƙaƙawa mutane irin wahalhalun da suka sha a ranakun zaɓe su sha rana ga ruwa wasu ma har da yunwa saboda rashin abinci.
To ya batun tsaro kuma a wurin zaɓen ko kuma lokacin zaɓen?
A gaskiya an ɗauki matakan tsaro sosai domin Speto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da kansa ya zo ya gaya mana mu 'yan jarida cewa an zubuge wato jami'an 'yan sanda imanin 20,000 a cikin waɗannan 'yan sandan akwai wato 'yan sanda na musamman wato na kwantar da tarzoma akwai 'yan sanda na dawaki akwai na karnuka akwai masu wato sunsuno ababe masu fashewa sannan kuma su kwance su sannan kuma da waɗanda suke na musamman wato waɗanda a bakin ruwa saboda jihar Ondo akwai wani yanki can da aka ce mai riba Ryan side wato wannan yankin bakin ruwa ne to can sai aka kai jiragen ruwa dauke da bindigogi domin su tabbatar da tsaro a can sannan kuma ga jiragen masu saukar angulu wato helicopter kamar guda uku suna ta shawagi a cikin faɗin jihar Ondo domin tabbatar da tsaro sannan kuma wato hukumar nan ta tsaron farin kaya wadda ake kira civil defense, ita ma ta jirgi jami'anta kusan 15,000 ga hukumar 'yan sanda, wato DSS, su ma sun zuba nasu. Kai, hukumomi da yawa, ga kwastam nan kana gani, ga NDLEA.
Tambol kwastam, me ga kwastam cikin maganin zaɓe kuma?
Ai, duk suna taimakawa ne domin su ba da tsaro, domin rashin yawan 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro. Kasa wata waɗanda suna fiskar agencies suka shigowa domin su taimaka ma jami'an tsaro sai har wato waɗanda dogarawan abin da haɗura hanya to na gan su suna yawatawa a cikin garin wato a cikin birnin Akure domin tabbatar da tsaro. A gaskiya kan tsaro an ɗauke shi sosai 100%, kuma shi yasa aka kammala wannan zaɓen tare da wani tashin hankali ba.
To tambol na magana amfani da kuɗi wajen sayan masu jefa ƙuri'a kamar yadda yake al'ada ko tabi'a na masu jefa ƙuri'a a Najeriya yake.
A wuraren da nazari ya bangani ba, bangani wanda anka ɗauki kuɗi anka bashi ba. Domin jami'an tsaro da kuma na 'yan sanda, kamar shi wato mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya wato DIG Habila, ya yi gargaɗin cewa duk wanda aka gani da kuɗi ko ya ba da kyauta ko abinci ko wani abu a rumfar zaɓe to za. Ita kwamishinayar zaɓe ta jihar Ondo, wato Uwar Gida Hinda, ta hana a jirga abinci ko a ba da kyauta a rumfar zaɓe. Sannan shi ma wato Commander Sanduna ta 32 sojojin Najeriya da ke aku, shi ma wato Brigadier Charles, shi ma ya irin wannan maganar, yake ba za su amince ma wani ɗan takara ba ko wani mai wato ko ɗan jam'iyya da ya je da kuɗi ko kuma ya je da wani kayan kyauta ya riƙa ba masu kaɗa ƙuri'a ko kuma 'yan siyasa ko kuma 'yan jam'iyya a rumfunan zaɓe. Duk waɗannan jami'an tsaro sun hana.
To tambun, me za ka ce shi ne ko kuma su ne ƙalubale game da wannan zaɓen?
To ba za a rasa ƙalubale ba kan a cikin wannan zaɓe ko da kaɗan ne, amma dai ƙalubalen bai da yawa. Domin kafin a ce lokacin da aka saba gani ana rufe wato rumfunan zaɓe da ƙarfe 4 ko zuwa 5 haka ne, amma a zaɓuɓɓukan ne shi gani a Najeriya. To gaskiya wannan tun da wuri a cikin lokaci, saboda irin tsarin da hukumar zaɓe ta yi na ka zo a tantance ka, ka kada ƙuri'a ka tafi ka nan take aka kammala, sai kawai aka kama ƙida ƙuri'u, sannan kawai ba da ɓata lokaci ba sai aka riƙa tattara sakamakon zaɓe. Daga nan in ba don da irin waɗanda suke can bakin ruwa ba da yake nesa, da kuma take tsantsan da hukumar zaɓe ta bi domin ta ƙidaya abin wato ƙuri'un ba tare da kuskure ba, to shi ɗaya na yasa aka ɗauki har lokaci ya kasance da ba a samu tattar dukkan sakamakon zaɓen na jihar Ondo ba na ƙananan hukumomi guda 18 a kai su a headquarter wato ita hukumar zaɓen da take birnin Akure. To sai aka bari sai da wato da daddaren Asabar ɗin zuwa Lahadi sai aka tattara komi da komi. To amma kada ka manta, kafin wa'ar ce ma ƙarfe 12 zuwa ƙarfe 1 har ita hukumar zaɓe ta gama tattarawa, ta gama ƙidayawa, har ta faɗi sakamakon zaɓe, ta faɗi wanda Allah ya ba wannan sakamakon zaɓe.
Daga jihar Ondo sai kuma jihar Kebbi, wadda tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da yau shekaru 2 kenan tun da ta fara mulki a jihar, amma bata gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ba. To da yake shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar Attahiru Macuɗa ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, na tambaye shi ko me ya kawo jinkirin gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi har na tsawon shekaru 2.
Komi sai an yi shiri, an yi tsari. In ka zo ka tarar da cewa abubuwa baka same su yadda ya kamata, yadda za a yi zaɓe mai inganci ba sauransu ba. Don haka dole a tsaya a yi tsari yadda za a samu zaɓe mai inganci, because gwamnatin APC abin da ya kawo ta zaɓe mai inganci. To bai kamata idan a jiha da tarayya a yi zaɓe mai inganci, a local government a zo a yi zaɓe mara inganci ba. So gyare-gyare ne ake yi a ga cewa an gyara abin da muka tattara cewa ba bisa kankari yake ba. Kaji shi
yan shekaru 2 har yanzu ba ku gama shiri ba domin ku samu da zaɓe?
To inda ai lokaci bai ƙura, inda abin ƙware za ka yi zuwa da wuri yafi zuwa da wuri-wuri. Ƙara a je a yi abu mai inganci da ai da na sani.
Amma yadda kuka zo kun sauke kantomomin da kuka tarar na jam'iyyar PDP, kuka sa naku.
Kotu ce ta saukar da su cewa ba sun wuce ƙa'idansu, kaji dalilin saukar da su. Ba wai a'a gwamnatinmu ta saukar da su, kotu ce ta saukar da su. kuma insha Allah ba da jimawa ba zaben ma za a yi saboda an riga an nada shugabannin hukumar zabe ta jiha an riga an yi wannan abin da rage akai sunan su a yi approving ma assembly alhamdulillah insha Allah ba da dadewa ba za a yi wayannan shirye-shirye
ba dadewa ba yana yiwa sati guda na yiwa sati biyu na yiwa wata daya zaka iya kwatantawa kana sashi daga yanzu zuwa lokaci kaza akwai tabbacin za a yi wannan zaben koko sai an kai shekara hudu sannan kun gama
ha lajila da ai muna zancin zabe ne mai inganci wanda yake kuma ai kaga abu ne na jama'a akalla karka manta a dokance kan da ma a yi zabe sai ka bayewa sai hukumar ta bayar da sanarwa ake kiransa na wata uku lokaci tsawon lokaci wata uku su shirya su kaga ko daga yau aka ce ai akalla sai an ba da wannan tsawon lokaci na wata uku shi nake so kai la'akari da shi so ba abu ne wanda za a ce a sati daya ba ko kwana uku harkar zabe ne ake magana
to ci amma mun gode yanzu amadin kwara kowa da suka taimaka domin hada wannan shirin musamman Hassan Umar Tambol da Julie Gresham da Tabara Umarni da daidaita sautin shiri ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman
yanzu aka da yi rahotanni daga arewa su gabashin Najeriya na cewa kadanan yara da mata waɗanda rundunar sojin Najeriya da ƴan sa-kai ke cetowa daga hannun mayakan Boko Haram na ci gaba da fuskantar tsangwama da kyama daga wasu al'ummomin yankunan su lamarin da ke yin tasiri ga rayuwar su daga Yolan jihar Adamawa ga rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
a cikin wani yanayi ne ban tausayi da jimami ne ma sojoji da kuma ƴan sa-kai ke ma ceto irin waɗannan mata da ƙananan yara Malam Garba Tarfa na ma cikin shugabannin ƴan sa-kai na maharba a jihar Adamawa ya ko bayyana yadda suke ceto irin waɗannan mata
mun sha fitar da irin waɗannan matan da Boko Haram suka kama su a kwanaki na ce maka kwai shekara kamar shekaran da ya wuce mun fito da 287 a kwanaki mun fito da 20 a satin da ya wuce mun fitar da 14 a yanzu kana gani akwai su 8 da yaran su a yanzu nan an kama su da dole an aure da wadansu su suka zo na Zambiza daga shekara 2 zuwa sama to yanzu Allah ya taimake su suna kokarin gudu muka taimaka aka fitar da su muna roke gwamnati ba gwamnati kade ba ko da individuals su taimaka ma waɗannan mutane don rayuwarsu ya riga ya lalace waɗansu suna form 2 waɗansu suna form 1 waɗansu suna primary kamar wannan yarinya ɗaya nan mai shekara 9 an aure da ita a Zambisa ɗaya mai shekara 11 duk life nasu ya riga ya lalace
akasarin matan dai za a gansu ne dauke da jarirai ko kuma ƙananan yaran da aka haifa a hannun Boko Haram malama Aisha na kuwa cikin matan da aka ceto cikin kwanakin nan wannan za ka make goyon ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da aka sace ta ko bayyana yadda rayuwarsu ta kasance a dajin Zambisa
haka sai suka kama ni suka aurar da ni da suka aurar da ni sai sun aje mu a wani gida da suka aje mu a wani gida bai kai sati daya ba haka sai aka dauke mu aka kai mu Goza da aka kai mu Goza daga baya aka zo aka kai mu cikin Zambisa yau shekara 2 zuwa sama muka yi a cikin Zambisa haka har na haifu da na haifu yarinya na ta koma yarinya na tara su da tara su haka akwai wata yar cibo ta haifu da ta haifu ita kuma tara su haka ga yarinyanta ma yanzu a bayana sunanta Fatima tana bayana yarinyanta mamanta tara su sunan mamanta Debora
wato rason nan kan an kawo hari ne tara su ko kuma rashin lafiya ne tara su a dajin Zambisa
ta haifu kaman yau washe garin ta rasu ba hari bane
to kaman ya rayuwa take a Zambisa nan ne
kai akwai wahala a Zambisa sati biyu wata rana zamu yi bamu ci abinci ba
to wani batu kuma shine na cewa kaman wannan da karfi suke aurata da ku ne koya
da karfi dukkan mu nan su kama mu da karfi muna gari daya gaba daya mu sun kama mu da karfi suka aurar da mu ko ko sadaki ma ba sa.
Ba dai ga matan auren da mayakan na Boko Haram suka sace, su ma kananan yara ƴan mata dake makarantun primary ba su tsira ba, domin kuwa su ma ai musu auren dole, kamar yadda waɗannan kananan yara da shekarunsu bai wuce 13 zuwa 15 ba ke cewa.
Kina makaranta? Wace makaranta kike ga kafin abun ya faru?
Primary. Zo sune suka kwashe mu suka zuba mu a wani gidan mu kai sati ba mu da mama na, sai suka ce sai mu an mana aure, muka ce ba za mu yi aure ba, haka muna zama sai sun ce za su kashe mu sun kawo kawai za su yanka mu yi aure, muka ce ba za mu yi aure, zama sai suka kwashe mu sai suka kai mu Goza. A Goza muna zama ba mu sani ba, kawai sai sun mana aure sun kawo miji, an zo an ɗibe mu an tafi da mu, sai aka kai mu cikin Sambisa, aka kai mu cikin Sambisa muna zama bamu da ba sai shan wahala muke ta yasa musannin ka wahala ba abinci, wani ma za ka yi sati baka ci abinci ba, wanki ba sabulu da toka muke wanki ba sabulu ko kadan, sai wahala muke ta sha ba ka samu abinci ka ci ba, ruwa in ma sai ka fita ka diba kullum sai an duke mijin da aka aurar mana din.
To tare dai irin waɗannan mata da ma kananan yara kan fuskanci tsangwama da kuma kiyama daga wasu al'umman yankin da suka fito, lamarin da ke da gagarumin tasiri ga rayuwarsu. Batun da masana ma ke ganin fa dole ne a tashi tsaye. Hajiya Sadiya Shehu Kafin Dangi, na wata gidauniya da ke tallafa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya, ta kobe na kokarin da suke yi a yanzu.
Muna taimakawa wajen koya musu sana'o'i, sannan kuma ba sana'a kaɗai suke bukata ba, suna neman counseling. Me ye counseling? Shawarwari da kuma musamman ya nema matsalolin su, saboda haka abinda mu zamu iya yi mu tallafa musu shine duk inda aka gansu sun koma a taimake su da addu'a, dan kaddara bata wuce kan kuwa ba, taimake su da addu'a kuma a dauke su kamar mutane kamar mu, dan su ma su samu wata rayuwa wanda suka riga suka manta da ita. Idan muka ci gaba da ture su, to ashe kowa da sha'ani ba zai taba zuwa karshe ba.
Kawo yanzu tuni har wasu kungiyoyin sa kai suka soma fadakarwa tare da kira ga hukumomi da kuma shugabannin al'umma da ake tausayawa irin waɗannan bayin Allah.
Ci da sha su mayaya balle abubuwa masu na rufin asiri mu na mata.
Kamar yadda al'umma ke nunawa, tun ma kafin sace 'yan matan Chibok, akwai wasu ɗaruruwan mata da ma ƙananan yaran da aka sace aka kuma yi wa auren dole, wanda wasunsu kuwa sai fa lahira ne za a gamu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya amma a taƙaice.
To wata gobara da ta lakumi wani gidan ajiye tarkacen kayayyaki da ake wato aka juya shi aka maida shi kamar wani ɗakin studio na ɗaukan wasannin kaɗe-kaɗe a garin Oakland da ke jihar California tana Amurka, ta lakumi rayukan mutane aƙalla 9 kuma ana jin tsoro idan ba sa aka yi ba ƙashin ta yawan mutanen da watan nan za ta kashe sai sun kai wajajen 40. Shugabar hukumar kashe gobara ta wannan garin na Oakland, Teresa DeLoach Reed, ta ce har yanzu akwai mutane aƙalla 25 da ba a gani ba a cikin ginin da gobara ta kama. Wutar da ake bayyana cewa ta ce mafi muni da aka daɗe ba ga kamarta ba a wannan yankin. Yau Lahadi, mutanen ƙasar Austria, ɗaya daga cikin ƙasashen Turai da ake wa kallon waɗanda ke morewa zaman lafiya da ingantacciyar aƙidar demokuraɗiyya, za su fito domin zaɓen sabon shugaban ƙasa, kuma mai yiwuwa ne a karon farko tun bayan yaƙin duniya na biyu su zaɓi wani shugaba mai aƙidar matsanancin ra'ayi. Wannan zaɓen na yau na biyu ne domin wato ana maimaita na farko da aka yi ne aka soke saboda magudin da aka ci a cikinsa. Masana siyasa wannan ƙasa ta Austria dai sun ce a wannan zaɓen tsakanin Norbert Hofer, wani mai matsanancin ra'ayi da ke wakiltar jam'iyyar Freedom Party da ke da aƙidar ƙyaman musulmi, da kuma Alexander Van der Bellen na jam'iyyar Green Party, yana da wuya a ce ga wanda zai galaba a cikinsa idan ba an riga an kammala shi zaɓen ba. Kodayake wasu ra'ayoyin jama'a da aka ɗauka suna nuna shi Nofer ɗin, wanda tsohon injinin masana'antu ɗan sama jannati ne, kamar yana kan gaba kodayake ba da wata rata mai yawa ba.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.